Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol, Daniya da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a, barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nade. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makili. Yarima mai jiran gado a Saudi Arabia ya zargi kasar Iran da kai hare-hare akan jiragen da kuma mai akan tekun Oman, kana ya kira ga kasashen duniya su dau kokarin mataki akan wannan batu. Abubuwa da suka fashe da suka lalata jiragen Norway wanda kamfanin Front Altair ke mallaka, da kuma jirgin kamfanin kasar Japan Kokuwa Courageous, ya faru ne a ranar Alhamis yayin da Prime Minister Japan Shinzo Abe yake wata ziyara a Tehran domin shiga tsakani akan karin tankiya da ake samu tsakanin Amurka da Iran. Wata jaridan gwamnatin Saudi Arabia ta rawaito kalaman Yarima Muhammad bin Salman a wata hira da yayin da manema labarai yana fadin cewa Iran bata mutunta ziyarar da Prime Minister Japan ke yi a kasar ta ba, ta mayar mai da martani ne da kai hare-hare da jirage guda biyu ciki har da na kasarsa ta Japan. Iran da ta musanta wannan zargin tana da hannu a waɗannan hare-haren, ta baiwa jakadan Burtaniya da ke can Tehran sammaci a jiya Asabar bayan Burtaniya din ta yi wa kasar zargin kai hare-haren, a cewar kamfanin dallancin labaran Iran na ISNA. A wannan zaman tare da jama'a ma'aikatan harkokin waje, Iran ta ceceki Burtaniya daga kausar lafazi, kuma ta ce ba za ta lamunta da matsayar da Burtaniya ta ɗauka akan wannan batu na hare-hare da aka kai a kan tekun Oman. Shugaban Hong Kong Carrie Lam ta jaburki a jiya Asabar a kan batun wani kuduri da zai ba da damar mika masu laifi ga kasar China bayan zanga-zangar da aka kwashe mako daya ana yi a wannan yankin China mai cin gashin kansa. A wani taron manema labarai na gaggawa da aka gudanar a jiya Asabar, Lam ta faɗa wa manema labarai da suka ciki makil a ɗakin taron cewa gwamnatin ta dakatar da aiki take yi akan wannan kudirin domin tattara ra'ayoyi. Bamu gindaye wani wa'adi akan wannan aiki da muke yi ba, kuma mun dau alƙawarin bada rahoto tare da karban shawarar kwamitin majalisar dokoki akan tsaro kafin daukar mataki na gaba, in ji shugaba Lam. Sanarwar da Lam ta bayar na zuwa ne bayan da rahotanni suka nuna ta gana da wata babbar tawagar kasar China a birnin Shenzhen, a cewar jaridan kasar da ake kira Sintown da Daily. Ta ce ta dau wannan shawara ce bayan gagarumar zanga-zangar da aka yi a ranakun Lahadi da kuma Laraba, amma kuma ta ci gaba da bayyana matsayinta na baya cewa mutane ba su fahimci yadda wannan kudirin ke aiki ba ne. Ana shan waɗannan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe akalla mutane 10 kana wasu 23 kuma sun jikata a wani bam da ya tashi cikin mota a jiya Asabar a wata babban hanyar da jama'a ke gudanar da harkoki a birnin Mogadishu, a cewar shaidun gani da ido da ma'aikatan kiwon lafiya. Motar da ke dankare da bababaman ta tarwatsa kanta ne a kan hanyar Makka Al-Mukarrama da ke kusa da majalisar dokokin kasar, yayin da jami'an tsaro ke kokarin tare motar domin bincikenta. Nan da nan kungiyar 'yan bindigan Al-Shabab ta dauki alhakin kai harin. Motar ta ki sauraren harbin gargadi kuma ta kusa a guje a cikin tarin jami'an tsaro wanda suke kula da shingen da dakarun fadar shugaban kasa suka kafa, inda bam din ya tashi mu kuma muka ci gaba da zubawa motar harsashai, in ji wani jami'an tsaro da ake kira Adin Muhammad yana fadawa manema labarai bayan harin. Wakilin Murya Amurka ya ce ya ga gawar waki akalla guda 7, kuma ya ga mutane da dama sun jikata a lokacin da motar daukar marasa lafiya ke kwasan su. Asibitoci ma sun tabbatar da mutuwar mutane 3 da suka ji munanan raunuka. Wakilin Murya Amurka ya ce gine-gine da dama dake wurin sun lalace, wasu ma sun rushe, lamarin da ya tada kura da hayaki suka turnike sama. Amurka da Taliban sun shirya wani muhimmin taro a jerin tattaunawar da suke yi a Qatar a farkon mako mai zuwa, lamarin da ke zuwa a lokacin da ake sa ran samun nasara na cimma shirin shekara daya da ake yi domin kawo ƙarshen yaƙi a Afghanistan. Wannan zagaye na 7 kenan a tattaunawar da suke yi a babban birnin Qatar, Doha.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nade, shirin da kan kawo labarun zabe da lamuran da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasura da Mail Hikaya zan gabatar. Menene tasirin zaben Amal Lawan da Femi Bajabiyan Mila a Majalisar Dokokin Najeriya ta tare ne? BSO ta mai da martani kan masu cewa da ranar da aka yi wasu sardaunar kisan gilla ne ya dace ta zama ranar demokradiya, ba zaben Abiola ba. Me magoya bayan shugaba Buhari ke cewa ne kan ranar demokradiya? Wannan da ra'ayi kan zaben shugaba masu rinjaye na Majalisar Wakilai za su zo muku cikin shirin da yaddar Allah. Yanzu dai Majalisar Dokokin Najeriya ta tara ta fara aiki, inda jam'iyyar APC mai mulki ta cimma muradinta na samun zaben sanata Amal Lawan a matsayin shugaban Majalisar Dattawa da kuma Femi Bajabiyan Mila a matsayin kakakin Majalisar Wakilai. Tun gabanin nan, sanata Amal Lawan ya ce za su kawo canji daga abin da ma'abota APC ke cewa kafar angulu da shugabancin Bukola Saraki da Yakubu Dogara majalisa ta 8 ya yi wa shugaba Buhari.
Su abokan aikinmu sanatoci su ba mu irin haɗin kan da ya kamata mu yi aiki da ɓangaren shugaban ƙasa, saboda irin lokaci da aka ɓata a wannan lokacin 2015 zuwa 2019 na rigince-rigince tsakanin ɓangaren zattaswa da ɓangaren majalisa, musamman saboda su shugaban nan majalisa shugabanni da ke gidajen nan guda biyu sun daura wa kansu wahalar sai sun yaki yan Najeriya da shugabancin da ake da shi. Mu ba ma fatan irin wannan abu ya faru, muna fata Allah zai ba mu dama mu samu mu hada kan yan majalisa ayi aikin da zai raya Najeriya insha Allah.
Shin yanzu da samun wannan sauyi na zak an kawo ƙarshen duk wani uzuri na rashin nasara da rashin danyen ganye da jagororin majalisa? Dr. Faruk Bibi Faruk masanin kimiyyar tattalin arzikin siyasa ne.
Tafiyar da nake gani za ya na shekara 4 nan, wannan damar ba za ta samu ga waɗanda suka yi ƴan adawa ba, saboda tafiya za a yi ta sak a cikin majalisa. An yi sak a zabe, kuma ina ganin duk kudirin da aka kawo cikin majalisa a yanzu zai tafi a sak. Abinda za a bincika kawai shine jam'iyya na so, shugaban ƙasa na so, idan har suna so to za a ba abin.
Wato mana doctor, mutanen ƙasa yawanci suna nuna, musamman ma masu ƴan gani kashe ne shugaba Buhari, wasu suna zagin ƴan majalisar da suka wuce, wasu suna tsine musu, wasu suna faɗan maganganu iri-iri cewa sun hana shi aiki. Shin yanzu idan aka ga ba a yin aikin, me za a ce? Shin akwai wani yanzu uzuri na rashin yin wannan aikin da da ba a yi ba?
Aini ina ganin ba su hana shi aiki ba, a gaskiyar magana a daɗin ma. Tsarin ne ta hode da cewa dole ana tafiya ana neman a yafa wani zargi koyaushe. Idan ka kalli sanatin da ta wuce, tunda aka so mu siyasa shekara 20 da ta wuce, ba wanda suka kuduri suka kawo a sa musu hannu mai yawan wannan sanatin, kuma ba wanda aka watsar da kudurinsu aka isa hannu a kai kama nasu, ba wanda kuma ba abinda aka nema a wurinsu. Bai fa abin za ka kirga a shekara 4 nan ba za ka kirga abu hudu da shugaban kasa ya zo ya nema akan cewa shi shugaban kasa ne a yi masa a wannan majalisar, ba ya masa ba. Bambancin kawai shine a cikin su akwai wanda suke tsaye akan cewa su ƴan majalisa ne sai an bosu taku na tafiyan majalisa kafin a tabbatar da wannan abubuwan wanda kuma wasu da suke tsabarin shugaban kasa suna ganin reni ne a ce sai an bi wannan tsari na majalisa ko budget da ake yi an samu matsala akan budget amma matsalar ta fara zuwa ne daga su mutanen gwamnati da suke ganin sun fi karfin su zo su zauna a gaban majalisa su yi bayani in ka tuna fa shugaban ƴan sandan da Buhari da ya tafi wanda lokacin sa ya kare Idris chai sanata bata isa ta kirawo shi yayi bayani a gaban ta ba wannan in ana ganin tafiyar da ya kamata cudaika ai ba za ka ga laifin ƴan majalisa kamar yanda za ka ga laifin mutanen da suke wurin zattarwa ba a gaskiya a wancan tafiyar to amma yanzu an samu abin da ake so idan aka kirawo mutum tun da yana ganin gida ne yanzu ba wani dogon tambaya da za a yi mishi ba da binciken da za a sa da yawa sai abin da ake so za su zo in suka zo kuma za a iya tafiyar da abubuwa abin da kawai mu masu harshashen siyasa muke tsoro shine kada ta zama kawai wato rubber stamp kawai je kana yi ka saboda ita tsarin demokradiya dole ne ya zama na cewa wa'annan ginshiki guda uku da majalisa da zattarwa da shari'a kansu ba daya yake ba amma tunanin su na ci gaban kasa daya ne amma kansu ba daya yake ba sai sun zo sun zauna a kowace magana da ta taso sai sun zauna sun hada kan sannan za a tafi amma ba a ce a akwai wani a cikin su wanda abin da yake so kawai za a yi ba
za a jira ga yadda kwalliya za ta biya kudin sabulu ko ko wankan za a yi da sabulun salo ne yanzu kuma bari mu shiga jihar Neja da take daya daga cikin jihohin da suka kaddamar da majalisun su na jiha wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana wannan rahoto
majalisar dokokin jihar Neja a Najeriya ta nada honorable Abdullahi Bawa Wuse a matsayin sabon shugaban majalisar ta tara yayin da honorable Kasim Alfa ya zama mataimakin shugaban majalisar ba a gudanar da zabe na zahiri a zauren majalisar ba sabon mataimakin shugaban majalisar Kasim Alfa yayi bayanin dalilin rashin gudanar da zabe na zahiri a zauren majalisar
saboda hana kowane rikici tunda kaga nan yanzu tana nan cike da dafa ya Allah ce za a yi zuwa zabe nan yanzu a yi shi a lami lafiya zai yi waya
wani abu kuma da ya dau hankalin taron kaddamar da majalisar a jihar Naija shine yadda aka samu halartar mutane biyu-biyu daga kananan hukumomin Agayi Makwa da kuma karamar hukumar Sulaja Murtala Adamu Badaru daga karamar hukumar Sulaja na daya daga cikin waɗanda suka halarci zauren majalisar su biyu
section 75 wanda yake maganan cewa idan ka dauka ka kara to kai ne tabbataccen dan majalisa wanda kuma hakan yasa INEC ta tura da sunan mu zuwa House of Assembly ta tura da sunan mu Code of Conduct aka gayyace mu retreat sannan kuma mu zo wannan guri to amma sai gashi abun mamaki mun je retreat yazo an bashi ya zauna mun zo nan yazo an bashi ya zauna
shi ma dai Shaibu Liman iya daga karamar hukumar Sulaja yazo
in aka cigo aka shiga cikin irin wannan takaddama za a dubi shin wake da hukuncin kotu ni kuma na samu hukuncin kotun daukaka kara
me yasa ka zo to
ai akwai girmamawa koda matsayina na tsohon dan majalisa
masanin shari'a barista Adamu Usman yayi tsokaci akan wannan dambarwa
mun ba mu taba gani yaro nan ba kamata ya abi mu nan kotu cewa kotu ta ce wani ne ya kamata a yanzu to ai tunda akwai dama yayin da za a sake zuwa kotun na gaba ka gani koda an nada shi wangan ne in Allah ya sa wancan ne ya samu nasara ka gani nan da nan za a cire shi
Alhaji Abdullahi Kagara shine a kawo majalisar ya ce bayyanar mutanen biyu-biyu a zauren majalisar ba laifi bane sai dai ba a rantsar da kowane daga cikinsu ba
a ka'idan dokarmu na aiki mutane biyu suka zo da wa'annan takarda na sadiki da furton shine to sai kamar da su zuwa hukumar zabe ta je ta tabbatar da wane ne ya kamata domin kaga ba za ka rantsar da mutane ba to dalilin da yasa muka yi haka ita kuma agaye har yanzu ma babu dan takara da ita hukumar zabe ta ce ga wanda yake zabe a wurin
mataimakin gwamnatin jihar Naijan Alhaji Ahmad Ketso ga abin da ya shaida mun
fata mu a gwamnati mu samu zama mu gane juna kuma mu yi ma Naijan abin da ya kamata
amma ana zargin kuna hana su motsi me zaka ce
to ai wanda kai ka ce zargi ne ba taba sa kai
za ku ba su sai aikin su
yanda su aikin su yanda ya kamata
ita ko kungiyar tallafawa campaign din shugaba Buhari BSO ta ce an yi nazari wajen zabar 12 ga Yuni ta zama ranar demokradiya kuma hakan ba yana nuna manta da sauran waɗanda suka sadaukar da ransu akan hidima ga al'umma bane Dr. Muhammad Mahmud shine shugaban kungiyar
ni ba zan ce kawai Yarbawa aka yi ma ba idan an ce Yarbawa za su fi kowa jin dadi eh naji amma Najeriya aka yi ma domin rashin gaskiya ga wani daidai yake da rashin gaskiya ga wanci. Saboda haka yana iya yiwa da a ce wani ne ba ma bai rabe ba. Dan kar a kawo tsarin zancen kabilanci a ciki. Inda wani kabila ma aka yi ma in aka yi wannan gyara yayi, amma in sun ji dadi fiye da kowa duk mun ji mun amince. Sisar Dauna Allah ya sa a lokacin an hada da kabilu da dama a lokacin da aka kashe, kuma an dade su ma ana dai lecture ko wani zama ko wani mukabila akan kashe Sisar Dauna da aka yi, akan irin ci gaban da su suka kawo a lokacin shi da sauransu. To ina so ɗan Najeriya su ga wannan akan abu ne da ya kamata ma ya ƙara hada kan ɗan Najeriya, akan abu da ya zamana cewa ya sa Najeriya gaba ɗayanta ta yi tasiri a duniya, ba kawai wani bangaren wani kabila na Najeriya ba.
Magoya bayan shugaba Buhari irin Abdulmajid Danbalki Commander sun karfafa wannan matsayar.
12 ga watan Yuni rana ce da ya cancanta a fitar da ita don girmama MKO Abiola, Allah ya gafarta masa, kuma duk ɗan Najeriya ya yi farin cikin wannan, sannan kuma insha Allah demokuraɗiyya watan ta samu gindin zama a ƙarƙashin mulkin mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari. Ka san ba a taɓa samun ƴancin demokuraɗiyya, kowa ya faɗi abin da yake zo, sannan opposition su kafa watan gwamnati ko su ci zaɓe a basu irin shugaba Muhammadu Buhari, ba kamar jam'iyyar PDP da da kai ka sani ni na sani ƴan Najeriya sun sani ba sa yarda su faɗi. To kaga wannan ba ƙaramin nasara ba ce.
Dama Hausawa kan ce sarki goma zamani goma, kuma ruwan da ya doke ka shine ruwa. Zamu shiga babin rayoyi.
Sunana Lawli Ibrahim Amaka dan Galadi Manzulumi. Muna so ita dai majalisa da kanta da uwar jami'a ta kasa ta tsaya ta yi nazari ta cinci a arewacin Najeriya wane ne ya cincinta, kuma ta dibi ina ne ta yi matsala, ina ne adda gibi inda ya kamata a taimaka. Saboda haka shine muka yi tunanin cewa a arewacin Najeriya jihohin nan guda bakwai da suke da su, Sokoto ce kawai adda matsalar da ya cincinta dauko wannan shugaban majalisar nan na wakilai wanda zai wakilce su. Dalilin mu shine yankin Kebbi sun bada ƙura'a, yankin Zamfara sun bada ƙura'a, Zamfara ne ikon Allah da ya sauka musu istira'i, sun waye gari ba su da kowane iri a majalisar dokoki da majalisar tarayya. Saboda haka abinda muke nema ya koma a ƙarƙashin Sokoto. Sokoto ce za ta wakilce mu, don mu da Sokoto da Kebbi uwa ɗaya uba ɗaya muke. Muna fatar Allah wannan abu da ake nema Allah shi kaddara, wannan bawan Allah ya samu Honorable Musa Yas'adar, don shi ne ya cincinta. Mutum ne mai ladabi ga uwar jam'iyya, mutum ne mai ladabi ga al'ummar ƙasa, mutum ne mai ladabi ga dattijan Najeriya.
Wato za a duba shi Musa Sarkin Adar ya daɗe a majalisar, amma ya yi yanayin karɓuwarsa a siyasance a waɗannan sauran jihohi guda bakwai.
To abinda ya sa ya karɓu, mutum ne mai gaskiya, mai so ya ga ya kwatanta adalci, kuma bai taɓa neman komai ba, bai taɓa cewa ana so ba tun da ya zo majalisa, zuwan shi na uku kenan. Amma duk inda rinjaye yake na taimakon al'umma na ƙasa, yana da hannu cikin waje a taimaka masa.
Masu sauraro, duk ma da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri. A madadin muryar Amurka da wacce ta haɗa mana sauti Julie Gresham da wakilin mu Amina Mustapha Nasiru Batsari, ni da Nishida na gabatar, Nasura da Maili Kaya ke cewa wassalamu alaikum.
Madalla. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Batun yau bane dai ake mazargin wasu sarakunan taka rawa a lokutan zaɓe, to sai dai kuma da alamun zaɓen shekarar 2019 ya ko sake bude wani sabon babi ne a irin dangantakar da ke akwai a tsakanin wasu sarakunan da kuma gwamnonin jihohinsu. Lamarin da yanzu yake ana ma zaman doya da manja a wasu jihohi irin su Kano da Plateau da kuma wasu jihohin da su ma yanzu cikin wasu sarakunan su ya ɗebi ruwa, domin rashin sanin abin da ka iya faruwa. Mutum da wasu 'yan Najeriya irin su Muhammad Oska ke maganin fa akwai abun dubawa.
Gaskiya ne ana musu barazana saboda su iyayen ƙasa ne, bai kamata su shiga harkar siyasa ba. Ina kira ga sarakunan gargajiya da malamanmu da fasucinmu na Najeriya da shugabannin bishop su yi wa Allah da Annabi su fita harkar siyasa. Abinda yasa ake kawo wannan abubuwa, ake musu takasar landan suna shi daukan gaba gadi ko su bi wani dan siyasa ko wani abu su cire kansu. Ai sarakuna ne su gabani da gwamnati, kuma su yi hakuri. Dan duk lokacin da mutum ya zama governor ya kamata ya yi hakuri da kuma ya tawakkali Allah ne yake bada mulki tunda ya san Allah da duk barazanar da ake musu Allah ya ba su mulki ya kamata su yi khatara
a kullum sarakuna kan ce duk wata gwamnati da ke kan karaga ita za su bi kamar yadda Lamidan Adama Dr. Muhammad Barkindo Ali Mustafa ya bayyana yayin da ya jagoranci wata tawagar manyan sarakunan jihar zuwa gaisuwar murna ga sabon gwamnan jihar Ahmad Umar Fintiri a gidan gwamnati
Your Excellency it is our tradition of traditional rulers that we always must be with the government of the day whether it is colonial political or military
ya mai girma gwamna mu sarakuna tun zamanin tura mulkin mallaka zuwa na soji kai har ma zuwa yanzu na siyasa ai duk gwamnatin ke kai muna mata mubaya da kuma biyayya kuma zamu ci gaba da bada wannan hadin kan a cewar Laminan Adama Dr. Muhammad Barkindo Ali Mustafa
that it always must be with the government of the day
ko da yake a bisa kundin tsarin mulkin Najeriya sarakuna ba su da karfi to sai dai kuma nazarta na maganin akwai abun duba game da abubuwan da ke faruwa a yanzu Malam Abdulhamid Dairo Bomo masanin ingilishi da mazamantakewan al'umma ya koyi tsaukaci dangane da wannan batu da cewa
sarauta dai wani abu ne wanda yake da muhimmanci a cikin al'umma kuma tun kafin zuwan bature ma a kowace kasa ba Najeriya kadai ba masarautu suna tsune ainihin wanda suka taso suke rike da al'umma kuma suna taka rawa mai muhimmancin gaske wajen samar da kikkiawan fahimtar juna tafiyar da al'amura sannan kuma da daidaita al'umma akan abin da ya dace musamman abin da ya shafi al'adan su kai har wani bangare na addinin su da kuma zamantakewan su da haka nan sarautu suna da muhimmanci to amma abubuwan da ke faruwa a yanzu misali musamman abin da ya faru a Kano abu ne wanda yake bai dadi ba yanzu nan misali yanda aka tsatsa ga wannan masarauta aka fitar da wayannan ya zama an raba su da ainihin kwariyar Kano daga masarautu ko ne an ba shi kashin kansa an mata irin wannan wanda jama'a suke ta sharhi suna cewa an mata ayaga to abu ne wanda yake gaskiya fi sabilillahi bai zama abu mai kyau ba ko ta wani fuska ne al'umma sun fi kallon shi a matsayin cewa siyasa ne shigo ciki wannan abu ne wanda yake ba mai dadi ba muka dubi irin wannan tun daga lokacin da aka ce an yi makano haka sai ya zama wurare kuma da ban suna so su irin wannan misali jihar Plateau ba ma yanayinta ba ma irin na Kano bane amma kaga abin da shi gwamna Lalon yake ya faɗa zai yi wanda ke bai kwata-kwata bai dace ba yanzu ya haifar da wani abubuwa da zai zama kenan dan abu kaɗan zai zama walau abin nan yana da muhimmanci a kalle shi a launa a sulu ko kuma abin da Bature ke cewa trivial issue ne wato bai ma ci jama'a a tattauna akan shi ba amma sai ya zama shi gwamna saboda yana takaman yana da iko a hannun shi cewa duk wani wanda ba shi ba a jihan to yana karkashin shi ne sai ya zama yana taka kowa da kowa wannan na daga cikin jama'a abin da ya sa ma al'umma jama'a ma suke suka kan cewa kada ma ayi abin da ake cewa yan sanda na jiha saboda irin wannan abin da gwamnati suke amfani da shi a matsayin su na masu iko na yankan kuka kenan ko da ake cewa executive governor a jihar su sai zan mutun ina irin wannan abu gaskiya bai dace ba ya kamata ne ya zama cewa in ma da wani abu wanda yake ya faru tsakanin masarauta da ita gwamnati to ya kamata a zauna ne ai sulhu a tattauna a fitar da mafita sannan al'umma su abu amma in baka nan ba irin wannan abin zai ma raba al'umma biyu kai gwamna tsananin abin da zaka yi shine ka shekara 8 ka tafi gidan sarauta ko tana nan har sai ran da sarki in ya mutu ne za a canza wani inda ko ba shi gwamna saboda tsananin abu bai zama cewa a lokacin shi ya cire sarki da karfin tsiya ya kawo wani amma sarauta ba ta tsara al'umma sannan duk lokacin da wani abu ya faru a siyasance ko wani abu ma za a ga cewa sarakuna da limamai su gwamnati suke kira ta ce su ma al'umma magana al'umma sai duk da cewa akwai abubuwan da ke su mazamtun suke sai kansa cikin al'amarin siyasa ko abin da ya kama da irin wannan ya zama sun ja ma kansu irin wannan abin da ya faru a Kano da kuma sauran da ake nan yi to duk da haka in wani abu ya faru da gwamnati ke nema ta gina nema kuce mata kana cewa ne ina sarakuna su ne iyayen ƙasa su suka san da za su yi da al'umma to ta yaya za a yi ka zama cewa kai baka samu kyakkyawan alaka da sarautan ba sannan kai zama cewa sarautan kuma za ta kira maka al'umma ce su yi kaza so ya kamata ya zama cewa akwai kyakkyawan abu in ba haka nan ba lallai zai zama mummunan tasiri akan masarautunmu ya zama cewa nan gaba to ba wai gwamna ba dan siyasa wanda ke ganin cewa yana da alaka mai kyau da gwamna ko jam'iyyar take mulki, to zai zama cewa yana zuwa yana wulakanci ga sarki, saboda yana takamashi wa sarki wani abu, zai iya zuwa ya magana da gwamna ya nuna ma gwamna cewa wannan sarkin haka nan ga dangare ya cewa wannan sarkin ma yana fara da gwamnati, ta yanda ke zama cewa su gwamnan ya dubi sarkin ya yi mashi wulakanci wanda ke dacewa, abin ba illa ya tsaya ga al'ada ba ko masarautar kadai har zai iya taban addinin, saboda akwai abubuwan da yake a addinance ake gudanar da su a masarautu.
Amma duk lokacin da gwamnati kan dauki mataki da ya shafi masarautu ko kuma basarake, suka mafake ne da cewa ra'ayin jama'a suke bi. Ahmadu Umaru Fintiri da ke zama sabon gwamnan jihar Adamawa yace ai su abinda jama'a ke so shi za su yi, da mako suna mutunta masarautu.
Shi da komai ya tabarbare ya lallace, Allah ya kawo ni in zo in gyara, kuma insha Allah zai taimaka mu zan kawo wannan gyara a wannan jiha a wannan lokaci.
Kuma tsoron kan cewa abin da ya fara a wasu jihohi zai faru a Adamawa kamar a Plateau da kan da sun so.
Ban sani ba, in dai shine fatan mutane Adamawa za mu yi shi, in ba kuma ba sa so ba za mu yi shi ba. Duk abin da zan yi na gaya maka, abin da mutane Adamawa suke so shi za mu yi.
Yau in Adamawa sun ce suna so a kara masarautu za mu kara?
In dai shine bukatar su za mu yi shi. Inda shi ne zai kawo cin gaba, ya kawo zaman lafiya. Mu duk abin da za a yi na kawo zaman lafiya wannan jiha za mu yi shi.
Koma da menene dai, yanzu ko an zura ido ne a ga yadda za ta kaya a wannan sabon sato kasa katsin da ke wakana tsakanin wasu gwamnati da kuma masarautu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Muryar Amurka, daga Yola a Nigeria.
Sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can anjima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na Muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
VOA Afrique, la radio de